الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا بجودها dari hudud 40 saya hijrah masuk Allah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Makkah dua Madinah. Wan ini di sekara 2020 miladiah. Mana cikin surat Ali Imran. Ayo zamu majada kita sama. Mana cikin surat Ali Imran. Ajia mazia kasyahat ada ida hamsin dajar. Yukna insya Allah zamu kasyah akam karukum ayat ada ida hamsin dajar. Inda Ubangiji ta'ala inda cewa ya alladhina amanu la takunu kalladhina kafaru.
Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
وبنجد تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول الذي إيمان عبد الله بن عباس بن أسعد إن دعكت يا الذين آمنوا إذا كانوا مؤمنين كفي على التوراة ودي زماني الخير نزاع ملتك دشي ونشر نزاع عنها. Allah Ta'ala yana kiran mu'minai yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuke imani la takunu kallazina kafaru kar ku kasance kamar wadanda suka kafurta sune munafikai wa qalu li ikhwanihim suke gaya wa ƴan uwansu idza barahu fil ardi in sun yi tafiya a bayan kasa aw kanu ghuzza ko kuma suka kasance mayaka ku dinga cewa law kanu indana da suna nan a wurin mu basu fita ba ma ma su da basu mutu ba a halin tafiyar wa ma su fito da ba a kashe su a wurin yaki ba wato fitan su ne ta aka kashe su suna fadan haka da yadda Allah zalika hasratan fi qulubihim don Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama nadama a cikin zuciyar su wato suna ganin inda basu fitan ba da ba za su mutu ba ko san cewa Ubangiji ta'ala shine mai kashewa shine mai rayawa ba in ya kaddara mutuwa din ko da baka fita ba dole ka zaka mutu wallahu yuhyi wa yumiit Allah ta'ala shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah mata ne abin da kuke aikatawa ne duk abin da ka aikata Ubangiji ta'ala yana gani anan Allah ta'ala yana kiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi cewa kada su ce ko waɗanda aka kashe a yakin Uhud da ba su je yakin Uhud ba da ba su mutu ba ko da ba a kashe su ba a karar kwana ne duk inda kake idan kwanan kai kare mutuwa za ta je ta same ka ko ka fita yaki ko baka fita yaki ba to da haka abun ba zuwa Uhud ba ne kwana ne kare sai dai zuwa yakin Uhud shine sawabi to sabuban kuma suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne to anan Ubangiji ta'ala yana cewa kar ka zama irin munafukai wadanda idan yan uwansu suka yi tafiya suka mutu a hanya ko don kasuwanci ko wani abu sai su ce ah da wata tafi kasuwancin nan ba zai sa ba su mutu ba kaga wani rin imani kenan In kana da imani ka san kowane mutum yana da ajalinsa, kamar yadda muka karanta a tambaya ma kana da nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabun muajjal, ko an sa masa ajali. Sannan kada ku kasance irin munafukai waɗanda idan ƴan uwansu suka je wajen yaƙi suka mutu, ko mu'minin suka mutu suka yi shahada a wurin yaƙi, sai su ce yanzu da ba su fita ba dai, da suna nan a raye da ba su mutu. Wannan shi ma mai imani ba zai faɗi wannan ba, don ya san cewa mutuwa ɗin ƙwaya ɗaya ce, kuma duk inda kake za ka riske ka kai dai sabubanta ne suke da suke da yawa. Ta'addadat al-asbabu wal mawtu wahidun idza lam tamut bi sayfin muntabi'i. Mutuwa guda ɗaya ne amma sabubinta yana da yawa, in baka mutu a wurin yaƙi ma za ka mutu a wani wurin wato ainihin daban. Saboda haka idan mutum ya mutu a wurin yaƙi mumini sai dai a masa albishin, ko a masa murna cewa ya yi shahada, don da bai fi kan ba ma yana gidansa ba zai mutu. Yanzu ba akwai annoban corona virus ba, covid 19 wanda ake tsoron ta, me ake tsoro ne in ta kawo mutum kar ya mutu ko? To yanzu mutum nawa ne suke mutuwa ba da wannan cutan ba? Adadin wurin da suke mutuwa da sababin cutan da adadin wanda suke mutuwa ba da sababin cutan ba wanda suka fi yawa. Wanda suke mutuwa ba da sababin cutan ba, to kaga ita mutuwa kan in kwanan kai kare za ka tafi ko da sababi ko babu. Ko babu sababi da za ka lissafa a ƙasar nan wanda suka mutu daga lokacin da wannan annoban ta shigo zuwa yanzu, ya ninninka waɗanda suka mutu da sababin annoban. Wanda suka mutu ba su wuce mutum 20 na nawa ne? Mutum 18 ne ko 28? 58 afuwa, 58. Da za ka lissafa ya ka sa mutum ya fi duk wanda suka mutu. Ko fiye da haka ba, to kaga ba wai cuta ne take kawo mutuwa ba, ba yaƙi ne ke kawo mutuwa ba, ƙarar kwana ne. Idan kwanan kai ƙare kuma dole za ka tafi, sai dai baka san mene ne sababin mutuwa ka ba. Wannan gaibu ne da Ubangiji Ta'ala ya bar wa kansa sani, wani abu ne zai zama ajalinka ne sababin mutuwa ka baka sani ba, kamar yadda baka san a ina ne za ka mutu ba, kuma baka san a wace rana wato ainihin za ka mutu ba. To kar ka ce da kaza ne da kaza. Ubangiji Ta'ala ya jarrabi munafukan nan da irin waɗannan maganganun, Allah Ta'ala ya ce don ya sanya wannan hasaratar fi qulubi, wato ainihin nadama a cikin zukatansu, sai su dinga nadama ga ai da ba dai ya ce da wallahi da wane bai je ba, ni da na sani da babbar wane ya je ba, da shi ya ce ya mutu. Wannan nadama ya ta damu da yau kan su yi imani cewa kwana ne ya kare, ko ma ya da su da su da sun huta, to sai su yi ta nadama a kan mutuwan su da kashe su da aka yi a wajen yi. حديث هذا بدل في غير مسلم ما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما شاء القدر الله وما شاء فعل اذا المؤمن بكرس الايمان مجاوزا shi ya fi alkhairi, shi Allah ya fi so a kan mumini mai raunin imani rabo. Amma a cikin dukkanin su ne akwai alkhairi a tare da su, domin duk wanda yake dauke da imani ko mai raunin sa akwai alkhairi a tare da su. Sai malama ya ce kai kwaɗayin a kan abin da zai amfani ka. Idan za ka yi abu ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya. Kuma idan wani abu ya same ka kar ka ce da na yi kaza ai da kaza ka sani. Wato da ban fita ba da wani abu ya same ni ba, da ban yi kaza ba da abu kaza bai same ni ba. Manzara kuma ya ce kar ka yi haka, ka ce kadarun lahi wa masha fa’al, kaddaran Allah ne, abinda Allah ya ga dama yake yi yake aikata. A wata riwayar kaddaran lahu wa masha fa’al, Allah ne ya kaddara wannan abun, kuma Ubangiji ta dana aikata abin da ya ga dama, ya ce fa inna lau ta fi tabo a mana shina. Lau tana buɗe aikin shi, da na yi kaza ta hin nan zai buɗe maka aikin shi nan. Wato kenan shi Allah ta dana ya kaddara mutuwan ka banda ba kai ka zaɓi. Allah ta dana riga sani dama za ka mutu a wannan hanyar, kuma duk kauce-kaucen ka ba kai saka kaucewa kaddaran Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Da shi yasa da suka faɗi wannan magana suna ga cewa da ƴan uwansu ba su je wurin yaƙi ba da ba za su mutu ba, sai Allah Ta'ala ya mutu rai da yake wallahu yuhyi wa yumiitu. Sani fa Allah shi ne mai rayawa, shi ne mai kashewa. Yana rayawa lokacin da ya ga dama ya raya, yana kashewa a lokacin da ya ga dama a kashe. Ko da yaƙi ko ba yaƙi, da da ba a yaƙin ba a mutuwa ne ana mutuwa. Idan an ji yaƙin ma za a iya mutuwa, ko ba yaƙin za a mutu. To Ubangiji Ta'ala al'amuran halittunsa yana hannunsa ne, Allah shi ne mai halitta, kuma izuwa gare shi za a koma gaba ɗaya. Babu wani wanda zai rayu sai da izinin Allah, waku ne mutu a sai da gani daman ubangiji subhanahu wa ta'ala da kaddara yasa ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana gani abin da kuke aikata amma ka fita yaki ko baka fita ba ko ka fuya ko ka kulle wani abu a zuciyarka ubangiji ta'ala yana sane da ayyukanka kuma yana kallon abin da kake babu wani abu da yake fuya daga cikin wato ainihin sha'anin halittarka ba abin da yake fuya ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dai ka koyo mutane amma baka isa ka koyo Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba Allah ta'ala yake yana faɗa mana halin munafiki yake wa qalu la tanfiru fil harri wan naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun suna cewa kada ku yi tafiya lokacin sa'i za ta tafiya ki tabuka ga tafiya mai nisa da mai tadu ga kuma zafin rana ga shi babu kudi babu duri sosai sai muna fuskantar yin wa juna wa diki kar ku fita a wannan zafin rana za ka tafiya ki sai Allah ta'ala ya ce to a kai abu da wutar jahannama ta fi wannan rana zafi kenan ma'ana sakamakon wutar jahannama ne za ku shige ta kuma ta fi wannan zafi da kun sani saboda haka idan dai za ka je yaƙi ka mutu ka tafi aljanna to ai zafi ya kare maka kenan amma in baka je ba kuma za ka mutu ka je ka shiga wutar jahannama kaga babu ran da zafi zai kare saboda haka nan jin daɗin rayuwar duniya nan kaɗan ko hudu kar ya ruɗe ka ya zama ba ka aikin lahiranka ka haramta wa kanka jin daɗi na jin jinni wannan ba wayo ba ne kuma ba dabara ba ne rashin wayo sai Allah ta lafi wa la'in kuɗi ubangiji ta'ala ya ce wa la'in qutiltum idan aka kashe ku fi sabilillahi a wajen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah aw muttum ko kuka mutu a halin tafiya la maghfiratun min Allah gafara daga wajen ubangiji ta'ala wa rahmatun da rahmatsa aljannarsa khairun shi yafi muku mimma yasma'un daga abin da suke tattara wato ka fita yaƙi ka je ka mutu ko ka fita wata tafiya na aiki fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah wani aiki na addini ka je Allah ya ɗauki ranka a kan hanya kai shahada wannan shi ne maka a kan ka ƙi fita ka tsaya kana tattara abu duniya kana ta tara kuɗi kana ga wannan ne shi ne zai fice ka wannan ba zai fice ka ba zai kai ka zuwa ga komai ba galibi abin da ke sa mutane tsoro don tara abu duniya ya sa za ka ga a duniya waɗanda suke da kuɗi da mulki su suka fi tsoron mutuwa ba wanda yake tsoron mutuwa kamar su saboda ne sun tsara abu duniya su suna jin daɗi ne ko suna haƙoron wani a nan gaba amma tana kare yake dama a cikin wahala yake dama shi ba yake tsoron mutuwa kamar yadda su za su ji wato ainihin tsoron ta ba ko da aka fi ainihin Allah ta'ala yake cewa in ma kun mutu ko kuma aka kashe ku a wajen yaƙi to ai gafaran ubangiji ta'ala da za ku samu da sauƙin man da rahamarsa shi ya tafi ku a kan abin da suke tattarawa na ɗan abin duniya wannan nan lokaci ne babu ba wani dawwama zai yi ba wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul insan yake wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman mulkan kabira da za a nuna maka ni'imar da ke aljanna ko da canjin za ka ga manya-manyan ni'imomi da mulki mai juna wato shi dan aljanna sarki ne bantara ke ne shugaba ne kuma ga ni'imomi ko ina sun kewaye kuma ga mulki da yake a cikin aljanna to da Allah wannan za a kwatanta shi da abin duniya ba wa Allah kake cewa jin daɗin da kake a duniya ai kana tare da bacin rai kuma in mulki Allah ya baka akwai bacin rai da kake tare da shi idan kuɗi Allah ya baka akwai bacin rai da yake zuwa yau da gobe galibi ma su fi kowa bacin rai shiga damuwa to lahira ba haka ba ne ga ni'ima ga mulki kuma babu wato bacin rai ko kaɗan sannan jin daɗin rayuwar duniya ana kotawa da shi abu ne munazzal komai jin daɗi komai daɗin abu yau da gobe sai ka ga ya gece in kai wannan ya gece wata ran sai ka rasa ma me kake sha'awa sai ka rasa abin da yake maka daɗi ka kwanta ka yi bacci ka juya ka juya ka ji dindindin ka yana ciwo ka ji bacci ma ya ishe ka hutun ma ya maka yawa kana buƙatar ka dan fita ka yi ka ci wannan abun ka ci wannan abun ka ji ya gince ka kai gani ka ɗauki wannan ka ji ya gince duk ka ji ma ka rasa ma me ya maka daɗi a duniyar ma to rayuwar duniya fa kenan amma a jita ba kuwa duk abin da ka ci daɗi ka ƙara cin sa ya ƙara daɗi haka za ka yi tafiya har abadan abada ba za ka gaji da hutu ba ba za ka gaji da ni'imomin aljanna ba to wannan ba shi ne ba aka ka zauna a duniya kana nan kana zaune ba ka da abin da ba jin daɗin dari bisa dari kake yi ba saboda haka rahamar Allah da gafara ku shi حتى سورة الزهر وبنجد تعالى كنان قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وبنجد سبحانه وتعالى كنون كربا وتراي وتأتكاني سمتان بكربا وتهرك الرأي وتأنا الدنيا تبندم وانا مكيش بكتي وانا مكيش تلعب wannan muka yi tsaka tsaki shi ba ka ke wata mai kujo ba ka ke wata miskini ba ko jam rufin hati wannan muka yi mai mulki wannan muka ko muka yi talaka wannan mulkin sa babba wannan mulkin sa karami wannan mai ilimi wannan jahili wannan tsaka tsaki shi ba jahili ba shi ba malami ba Allah ta'ala haka ya dinga wato ainihin rarraba mutane wato sai wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din daraja muka daga shafin su akan shafi a darajoji su ma mutane darajar su ba dai bane a nan duniya ba ka lahira ma ni don hanji Allah ta'ala ya ce yayi ya kan yi haka din amma a karshe wasu ko su dinga wasu ba dinga mutu ba ku gafara fakiri ko miskini ko kai gafara jahili ko Allah ba ki ni ma na arziki yana yi wa talaka wala kan ya ba ki ni ma da ilimi yana yi wa jahili wala kan ya ba ki mutu yana yi wa talaka wala kan ina nuna mutu ita da ibtilai ina bane ba bane mai kyau ba wani ta'ala ya kashe ni sa la yaqawmu min qawmin ata an yakunu khayran min wa la talaqu min bilati wa tajida fi kadaraja wa jan Allah subhanahu wa ta'ala to fi Allah ta'ala yake to amma rahmar ubangiji ta fa yake alkhairi da abin da suke kasa rahmar Allah ta ji mun min duni ta ji kudin duniya ta ji ilimi ta ji wata daukaka saboda haka ka ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala ka bi Allah sau da kafa domin ka samu ni'ima a aljanna wanda ba za a kwatanta ta da ni'imomin duniya ka fita daga damuwoyi gaba daya in ka shiga aljanna damuwa ta kare amma duk dalilin da ka ji a duniya idan baka samu rahmar Allah ba ka shiga uku za ka shiga damuwan da wato ainihin ba ta kare ubangiji subhanahu wa ta'ala yake idan wato ainihin aka kashe ku ko kuma kuka mutu to ku sani rahmar ubangiji da gafaransa wato ita ta fi alkhairi Allah ta'ala zai saka muku daga abin da kuke aikatawa din idan ka je da alkhairi sakamakon zai zama wato ainihin alkhairi ne idan kuma da sharri ka je muna da ayyuka to sakamakon zai zama wato ainihin sharri ma'ana dai ba mutuwa ne matsala ba idan ka je ne za ka karar a lahira al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu fa laysa shar'iyya ba'da al-babi mata kowa zai mutu amma in ka mutu me za ka karar to da kan je za ka mutu indai alkhairi za ka tare shi kenan wani yake fa in yakun al-abdanu lil-mautu unshi'at fa qatlu bihim bi-sayfi billahi afdal idan ya zama na dama jiki an yi shi don mutuwa ne to ka mutu a takobi takobi ya kashe ka wajen daukaka addini Allah ashe ya zama ka mutu a wajen jihadi ka yi shahada ake fi alkhairi a kan ka je ka yi mutuwa ta kan balo ko mutuwa a hanya ko makamancin ba to mutuwa ne za ka mutu kuma takobi nan bai isa rage maka tsawon kwanakin ka babu wata annoba a duniya za ta zo ta rage maka kwanakin ka da za ka kare shekara goma nan gaba wajen zuwa ɗauki rai ka babu wata annoba ba ta yi taba a duniya Allah ya riga ya shata maka lokacin da za ka mutu akan me za ka ji mauti akan me za ka ji tsoro ka tsori da har ka je ka yi wa addini ka illa kai wa imani ka illa Allah ya ko sai Allah ta ala yi
wala in mutum aw qutiltum la ila Allahi tushawun fa bima rahmatin min Allahi lilta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين
Ubangiji ta alace ina ga musallaci a daiko wada in mutun aw kutu ka karanta Ubangiji ta alace wada in mutun idan ma kuka mutu aw kutu ko aka kashe ku da idan lahi ku shiru idan ga Allah za a kashe ku wato in ka mutu ma a halin zaman a halin tafiya ko kuma ka mutu kana gidanka ko kuma aka kashe ka a wurin yaki to ai zuwa ga Allah ta'ala ne za a tattara ku ko da haka kenan Allah ta'ala shi zai muku saka ya duk inda ka mutu da zaka je ka tada Allah ba inda zaka gudu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara mutanen farko da na karshe terhadap dia. Oleh diri kau butuh ada sekarat milian dia. Tidak punya bukan cuma arahan hati yang itu cuma rasa. Waturan adalah asar mutani awi kita. Kuma kubangi di Tuhan wa ta'ala di tajuk kuwa kamarian di dua dunia. Kama badana awal al-qalbin nu'idu. Kamarian dan muka para hadita akadah mutimidish. Manalah kata babu liga, babu khasya, babu ainihin sutura adikinka. Innakum fadu syarunya mal siyamati ufatan uratan kurna. Laku takirana al-siyama kuna masuduka, kuna marasa takalmiku kuna siyama. Saudara kababu anda dikaji untuk kufati adikinka. To kaga wannan taron taron ne ban so ace mutane farko da na karshe duk za ta bawo ne kuma kowa ne jira sakamakon kuma kowa ne san sakamakon ya dai gaba sai an zo an tore cike ni an zo an tsaka cike ni an zo ana awon ayyuka hankalin mutum ya tafi sai yaga an gama awon mutum yaga cewa ayyuka ka sun yi jayi muna na sannan nan ne hankali ka dai zaka cike wannan ne kamata mu dinga tsawa a rayuwar mu na tunani haka tafakkar yau mata Allah a fardan وقد نصب الموازين القصاص وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مخلوق الكتاب فإذن أن يرد ذاك ذرانا الكيامة في سنين ذا أذو أمك تنبيا أمك إنتابيو أذو أكفى أمك تكيئ فهوند ذيك يبويتك أذو أعونا أيوك أمك إذا مونا نسكر إذا أكو ترجحنا وذاك يجبين كده ذو سرار أباب ونسوك جديدك أنا الدنيا كان ذيك فكا أقوي إبا ونسان أما لا يرى فوضاء كنا أتيرين ko mutum ya sani cewa Allah zai take shi zuwa ga wannan rana kuma ya tattara shi ranar alkiyama a zuwa tara mutane kuma a musu kitabi shine wal qawmu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to shi wannan ranar da za ku koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kowa a cika masa sakamakon ayyukan da kuma ba za a zalunce shi ba to tunani dan adam ya kamata ya rinjaya akan makomarsa ta lahira ba akan abin da ya shafi wato ainihin duniya Allah ta'ala ya tsare ni to Ubangiji ta'ala ce fa bima rahmatin min Allah ilin kalam saboda rahman da Allah ta'ala ya yi maka ne din kalam ka tsauka samu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato kalma mai tauri a tabi'a sai zo mu'amalanka ba ta da matsala kowa zai iya mu'amala da kai ba mai tsoron mu'amala da kai shine ma'anar dinin gani idan ka samu wannan to kaga zama rajulu jama'a kenan kazo kazo mutum din mutane wanda kowa zai iya zuwa yi mu'amala da kai babu mai tsoron tinkara to haka manzo Allah ya tsama ta ji haka wannan kuma rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala da yake yi wa wanda ya ga dama da tafkin bayi Allah ya baka daukaka amma kuma kowa kana sauraron sa kuma zaka iya mu'amala da shi amma daukakan da manzo Allah ya tsama yake da ita wanda yake gabanin duniya ne shine ma shugaban annabawa gaba daya ba zai yana da taushin sasanni ba da taushin mu'amala ba da wani bai iya dubuta da shi ba to amma kowa zai iya tinkara saboda tawazu'un sa da kankan da kansa tsohuwa za ta kama hannun manzo Allah da ce zo mu tafi zo mu tafi manzo Allah ya kawo bin tafi san ma me bukata ta ba sai ta je ta nuna masa abin da take ta nuna masa abin da yake so abin da take so ne ba kaga sallallahu alaihi wasallam yana hawan jaki yana hira da sahabban sa yana wasa yana dariya ne wannan shi ake cewa dinin jani to Ubangiji ta ala ce fa bima rahmatin min Allah lin kadam saboda rahman da Allah ta'ala yayi maka yayi wa su al'ummanka da sahabbanka sai ya saka zama mai tushi ka zama mai tushi mu'amala mai sauki kai sai ce walau kun tafaddal da ka kasance bi bukatun mazamdanu ghalizal qalbi bi kashishiyan zuciya da an maka abu za ka haura ne kaurin fushi dan fakku min hauli da sun tarwa kai da gauri da duk wanda ya abu za ka gama bakar magana idan mutum abu za ka fushi ka hau iska to da ba wanda zai zo kusa da kai ai za a ji tsoron ka to amma sai ka zo mai hakuri ka zo mai taushin kai ka zo mai da mai daddadar magana sai ta Ubangiji ta'ala ya tattara maka sahabbanka sai zama suna kewaye da kai kuma suna yin mu'amala da kai gaba ɗayan fa'afu anhum Ubangiji ta'ala ce ka musu afuwa in ma sun maka laifi ka musu afuwa zo mu zauna zo mu bata in ji ba haushi sai da mutum maka laifi sai ka masa wato ainihin afuwa da za a ce babu afuwa a duniya sai da ba za a zauna lafiya ba duk wanda ya ma laifi ba ka yafi masa ba za ka masa afuwa ba to da za ka zauna ke ne kaje ka zauna kai kaje kan je ki kaje ka zauna ka rafe ka yasa ne ke la kun ta fi kunje da umuri mu'atiban sadiqa ka lam tarqa alladhi la tu'atibu fa ishwahidan aw fil aqafa fa innahu muqarib dhanbi taratan wa mujadid idan zama duk abin da aka maka za ka yi korafi ذاك عيب انت ذاك يبوشي ذاك وإنت ثم ذاك تامون ذاك المعاملة لشيء إذا كراوك كتي وكما كراوك أبو تنكا وصري يمكا باجي جيبا وصرمكما يمكا واتو عينه جي جي تيو بندي سالة فعفو حجم فيو صحبانك أفوا مودا سمكا أبو تبي كما توا واتغفر لهم كنما أبو تغفر بندي لمن أنت بمزالة تنوى أنت بألا idan ka magana to Allah yake kai wa ubangiji da Allah yake to da haka bayan ya yafe musu kuma ziyaro ki Allah ta'ala ya yafe musu haka nan su dubban su dai gukukan da suke tsakanin su da Allah magana ka kuma ya roki Allah ta'ala ya gafarta musu kaga gata kan gata ki wa shawirhum fil amri kuma kai shawara da su a cikin al'amari wato ka dauke su abokanai kenan kuma ka dauke su da muhimmanci dan duk mutumin da zaka nemi shawara sa wallahi ka daraja shi ka kimanta shi idan baka dau mutum da muhimmanci ba kwata kwata ba za ka shawara da shi to da ka shawara da mutum yana nuna kiman da mutum to kaga bayan ya muku afuwa yana muku mu'amala ba tare da tausasawa ba tare da kautatawa ba sannan yana muku afuwa yana nuna muku gafara ga ubangiji da Allah sai Allah ta'ala ya ce dauke su abokanai shine dinka shawara da su kaga ya girma madaraja abin ya daraja hankalin su ya girma mutuncin su da hankalin su ya dauke su sun san abin da suke to kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shawartar ku a cikin al'amuranka sai dai fa idza azamta idan kuma kai himman yin abu bayan kai shawara din fa tawakkal ala Allah fa dogara ga Allah kuma kar ka wayoya kada wani kuma zai ce maka a da kaza kai bai kamata to kuma dinka ko da kake nan kai shawara ka gane haka ne ka himman to zaka yi to ne zai ce maka a kai kazan nan ba kaza bane to in ka je na wani ma dai zai ce maka me kazan nan ba kaza bane to idan kai himman zaka yi kai fa ka dogara ga Allah ko kuma idan baka yi shawaran ba ma sai ka hango wani abu a kai ne za ka yi ba tare da ka yi shawara ba kai himmatu za ka yi to ka tawakka ala Allah ka dogara ga Allah wa idza azamta fa tawakka ala Allah idan ka zo idan kai himma za ka yi abu ka dogara ga Allah Allah shi ne to da haka kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umurtan maza kuma da abu biyu farko da shawara idan yayi shawara din kuma ya himmatu zai abu bai dogara ga Allah wani lokacin kuma zai iya abun ba shawara don a kawo wani da yawa wannan magana sama yi ba tare da shawara sahabbansa ba sai Allah ta lafi to in za ka yi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ji daga al'amuran ko kuma sun baka shawaran amma shawaran ban yi maka ba kai abin da kake hango wani shine kake gani daidai to kai tawakkali ga Allah kai wannan abu dan neman shawara ba neman umurni bane ya kamata mutane su fahimta umurni za a ce dole kai ne amma shawara kuma ana tallata maka ne me kake gani ko dai ai kaza to idan ka ba mu bin shawara bai dauka ba karka ba tarin da mai shawara ne ba abun bane sai sa barira a lokacin da aka inta ta mijin ta mugi shi kuma yana bawa sai aka ba ta zabi aka ce in kin ga dama ki gauna da shi in ko kin ga dama ki rubu da shi domin ajin ki yanzu ya fi naka ke ya ce shi kuma bawa sai ta ce bai ta za ta rubuwa da shi yanzu ka tafi karfin ka zauna da shi to amma sai Allah ta'ala ya jarrabi mugis da son barira sai yana binta duk inda take tafiya yana binta a baya yana ta kama kafa yanzu ya kama za ta ya koka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yana son ta dawo gidansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yanzu ku yi mamaki yanda mugis yake son barira ba da yanda barira take kin mugi amma akwai mamaki yin wannan sai amma manzo Allah ya kira barira saboda ya tausaya wa shi mugis din mijinsa yace barira ki koma wajen mugis ki koma wajen mijin sai ta ce ya rasulullahi umurni kake bani ko shawara sai manzo Allah ya ce a shawara ne sai ta ce to in shawara ne kan bana ko kuma zan koma wurin ka ko ba ta koma ba kuma Allah bai zai kama ta akan wannan abu ba amma da umurni ne manzo Allah ya bata ba tabi ba sai Allah ya kama ta saboda fanya zalil ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim in ka saba wani ne manzo Allah wanda zaka tabi idan ta zabe ka zaka bada a duniya kuma ka shiga wutar lahira a lahira sai manzo Allah ya ce shawara ne take to ba ta bukata ko kuma manzo Allah bai yi fushi da ita ba domin shawara ne ba mai ba ba umurni to da ka sai ka bambance yaran ka shawara kake ba su ko umurni in umurni ne dole su bi shawara ne kuma ba dole su bi ba abokan mu'amalan ka ka bambance shawara da ne da umurni in dai shawara ka ba to kar ka bata rai don ba abi ba in kuma umurni ne ka bar ka kai ka ba da umurni don na kamar yake ba wa na kasa to wannan kuma idan ba abi umurni ba za ka iya bata rai har mataki ma za ka iya dauka dan kare ka ba wa manni bai bi ba za ka yi dukan sama za ka yi daukan mataki a kan ko yaro ko almajiri ka ko kana shugaba ka ba wanda kake shugabanta umurni sai ka ba ta rai idan bai yi ba har ma wani abu ya biyo baya amma in shawara ka bayar kuma dubbeyi ba karka daga hankalinka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da shawara kuma ba adi ba amma bai matare ba saboda haka ubangiji ta ala yace wa shawiru fil amri kai abun nan ka shawarce su a cikin al'amuranka fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan kai himman za ka yi abun kuma to ka dogara ga Allah inna la yuhibbul mutawakkilin Allah ta'ala yana son masu dogaro wato yana son masu dogaro ne yana jidinta al'amari idan kai tawakkali ga Allah kai abu sai kaga Allah ya jidinta abu duk kuma kaga abun yayi sai kaga abun yana tafiya a tsiti yanzu kenan Allah ne kai yake jagoranci al'amari ka maida al'amari zuwa ga Allah wannan shine tawakkali dogaro ga Allah da kawwamar da al'amari da maida shi zuwa ga Allah ta'ala ya jagorance shi yanda ya kada idan akwai tawakkali sai ga kuma Allah ya yi shi al'amari shi yasa Allah ta'ala yake yana son wato ainihin masu wato tawakkali wannan ayan akwai daruka da yawa ubangiji ta'ala yana faɗa mana halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai taushin kai ne yana dalilin dani wannan daga cikin manya-manyan makarimul akhlaq da wanda biyu wanda manzon Allah kuma Allah ya yi shi dijina masa da biyu sai ce wa innaka la ala khuluqin azim da dai kana da tabi'a wanda take wato ainihin mai girma kuma da kuma ko da rahaman da Allah ya masa yi wa al'ummarsa sai zo mai kauci ne sai ta ce inna ma ana rahmatun muhda ni rahama ce da aka bawa wato ainihin al'umma sannan kuma ba fazwan bane wato ba ni ban hakin maganganu ba amma da kake cewa fazwan shine sayyidul kalam ni ban hakin maganganu in ka gaya masa ɗaya ya gaya ma goma ka gaya masa baki-baki ya gaya masa baki iri da ka ɗan yi abu kawai ba ya ɗan ya faɗi sai kasa maka bakar magana ka ga wannan ba abokin mu'amala ba ne abin gudu ne to manzara kuma ba haka yake ba Allah ta'ala ce da haka yake da sahabban sa sun tarwa kai masa sannan ba ghalizul qalbi bane ba ne ke kashishiyar zuciya ne me ke kashishiyar zuciya shine rashin tausayi idan mutum ya yi abu kawai ka zaka yi kurmushe shi babu tausayi a ranka kwata-kwata to manzara kuma bai tausayi ne a ranka shi ya sa sahabban sa suka iya zama wato ainihin da shi to wannan kenan yana nuna komin ikon ka komin mulkin ka komin daukakan ka idan baka bi a hankali ba za a iya watsewa a barka idan kai ba mai taushi ba ne ba mai tawabu ba ne ba mai kankan da kai ba ne ba mai iya magana ba ne baka da kalamai masu daɗi to a hankali ba za a dinga watse maka in wannan ya zo ya watse wannan in ya zo ya tafi wannan ba zai iya jurewa ba don ɗan adam ba zai iya jure irin wannan abubuwa komin talaucinsa komin kaskancinsa ba zai iya jurewa lakacin ba saboda haka shugabanni ya kamata ya zama suna da kyawawan ɗabi'u suna da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da sauƙin mu'amala ba su da suna da kalamai masu daɗi ba baƙaƙen maganganu ba wa ƙulul linasi husna ku ga mutane ke kyawar magana alkalmatu tayyibatu sadaqa kalma mai daɗi sadaka ne sannan kuma su zama masu ɗanyen zukata masu taushin zukata ba masu ƙeƙasassun wato zukata ba masu mummunan nufi ko kuma wato kunde wani a rai ba wannan yana daga cikin manya-manyan ɗabi'u wanda aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka haɗa waɗannan ai ka haɗa makarimul akhlaq ga taushin sasanni ga tausayawa ga haƙuri ga kyauta ga kyautata al'umma ga daɗin magana ga sakin bidka idan kana da wannan to kowa zai zama naka kuma zaka zama rajul jama'a mutum wato na jama'a na mutane ke wannan manzo kuma a haka yake kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul tauba yake da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lalle manzo Allah ta sama ya zo muku kuma yana daga cikin jinsin ku na mutane kuma yana muku kwaɗayin alkhairi duk wani abu da alkhairi yana so muku sannan azizun alayhi ma anittum duk abin da zai takura muku kuma wannan abu yana damun yana da in dai za ku shiga wahala to maza kuma zai shiga tashin haka zai ji abun ya dame shi a zuciya saboda mai tausayawa al'umma bil mu'minina raufur rahim ina tausaya mu ne shi yasa wannan dabi'a ita aka rasa a wajen shugabanni ya zama talaka ko da zai mutu ma su ba damuwa su ya kamata ya zama talakan ka zai shiga kunci zai shiga damuwa kai ka fi shi damuwa ya zama zuciyarka tana tafarfasa saboda damuwa da al'umma su kashe da akwai tausayi da abubuwa da yawa ba za su kasancewa saboda haka ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ɗabi'u irin na shugabanni irin yadda ya kamata shugabanni su kasance duk abin da ya taɓa naka ya taɓa wanda suke shugabanta ya taɓa ka ka bi hankali ka ga shi amma mutum saboda maslaha kansa shi kaɗai ko shi da wasu ƴan jama'a sa ko duk duniyar nan za a halaka bai dame shi ba ko duk al'umma za su tuntu shi bai damu ba saboda maslaha kansa kawai amma akwai ranar yin jillanci akwai ranar misali za ka mu ji tsoron Allah mu gyara wato ainihin halayen mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kuma bashi manyan abubuwa guda uku aka ce fa'fu anhu kama tu'fu kafin Allah baka shugabanci kuma to dole zaka hadu da matsaloli wani sai yake baka iya ba dijin duk kokari ka to wani yake baka iya wani sai ya rage ka wani sai ya tsaya maka baka ga manzon wala wani da Allah ya maka fa'fu anhu kama tu'fu ka kauda kanka kaman ma ba ai sai sa ina da cikin iya shugabanci idan ana maka rashi ana ga maka baka ga manzon sai ka shiru karkace zaka dinga ramawa in kaje zaka dinga ramawa to ka buɗe da kofar da ba za ka iya ba in karama yau wani ya kara maka wance jira a kanka wancan amma ana faɗan idan kuskuren ka aka faɗa ka yi kokari ka gyara in kuma ba kuskure ba ne zalunci kanka aka yi kai shiru abunka wannan shi ne ke shugabanci amma duk wanda ya zaka tanka masa duk wanda ya zaka tanka masa to wannan raddi kawai sai ya tabbatar da kai ba za ka iya wa al'umma abin da ya kamata to sai aka cewa manzo Allah ya zama mai afwa in an manta ma ka kauda kai kawai ai to amma kawai an ce fatwa azumu ka bari ma ka ce kauda kai kawai ballan da na kuma wato mu'mini wato ainihin sahabbansa mun karanta a tafsirin baya cewa manzo Allah ya ce wa ma zadallahu 'abdan bi aqwa illa idda idan Allah ya kara maka afwa ya baka afwa to zaka zama ka samu daukaka ne saboda ka afwa tana kara maka wato ainihin idda ne sannan abu na biyu aka ce ya nema al'umma ta gafara a wannan kuma yana nuna son da yake wa al'umma sake idan ya zama na jama'ar ka da kake tare da su kana iya daga mu ko roki Allah kace Allah ya gafarta wani Allah ya wani afwa Allah ya kawo wani dole Allah ya azurta wani Allah ya tausata wani Allah ya wani rahama Allah ya kara wani imani ba tare da sun sani ba lalle akwai imani a zuciyar ka kuma kana son wani nan mutane addu'a bi nafin ghaib shi ke mun kana son mutane idan ka son ka jarraba kana son wani to ka jarraba don Allah ya masa addu'a kai kaɗai ba wanda ya sani kuma karka tsaya masa cikin dare ka tashi ka roƙi Allah ta'ala ya gafarta masa ya biya masa bukatunsa na duniya da na lahira na alkhairi to idan har kana iya wa mutum addu'a ta alkhairi ba tare da ya sani ba to lallai kana son wannan mutum to shi yasa Allah ta'ala yake nima musu gafarar zunubansu ma gaba ɗaya sannan na uku kuma yadda ainihin wato ya shawarce su a cikin al'amuran ya shawarce su a cikin al'amuran wannan kuma yana nuna maka cewa shawara muhimmin abu ne ka duba manzo Allah ya ce kowa hankali ya ji kowa sani ya kamata wahayi ne yake sauka masa inda zai abu ba daidai ma wahayi ne sauka ya gyara masa amma aka ce shawarci sabbin wanda shi ke nuna maka shawara tana da muhimmanci ko manzo Allah ya zama na ya ji kowa yawan shawara ina shawartar sabbinsa abubuwa da yawa ko suka ce har abin da ya shafi harkan gidansa abun da ya shafi harkan gidansa iyalinsa ko wani abu na gidansa zai shawarci sahabbai ya kira Abubakar me kake gani Umar me kake gani to wannan zai shawarce su don me don ya daka da musu zuciyar sannan kuma hakan shi yafi nishadi duk abin da zaka yi akwai shawara to akwai nishadi a cikin akwai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kuma duk wanda ka shawarta kamar yadda na faɗa a baya ka girmama shi ka daraja shi ka ɗauke shi cewa mai hankali ne kuma ka yadda cewa ba ka dogara da hankali ka kawai bane a'a zaka iya hada hankali ka da wani ka seta idan suka hadu shikenan sai ka je ka aiwatar da wannan amma sai baka kai kanka inda Allah bai kai ka ba kenan amma da wannan kai kadai komi kai kadai ka ji kowa hankali to ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba zaka samu matsala a rayuwarka to manzo Allah ya yi shawara a wurare da yawa lokacin da aka zo ya kin fadar manzo Allah ya shawarci sahabban domin sun je yakin ba da niyan gwamnati yaki ba su kaje fadar sun ne su karɓo wasu dukiya da fatakai na Makka Abu Sufyan suka taho da shi daga Sham ko kuma suka zo za su wuce da shi suka kai Sham domin su rage asara da dukiyar su da aka mamaye amma amma sai yaki ya faru babu dawakai guda biyu kawai babu makamai ko su dari ko da shawo ko wannan mutum dubu biyar ko dari bakwai to amma ba za su ma da wannan suka shirya yaki ko a shirye suke za su zo su yaki kuma suka zo za a yi yaki sai ma za su ma sai shawarci sabon sa sai zai muke gani mu dai ba mun zo da shirin yaki ba amma mutane kuma ba sun zo da shirin yaki ya kuke ganin mu koma ne ko ko mu yaki ne mai shawara Abu Bakar yace a aje ayi yaki ko ya Rasulullah ba gudu ba ya da ba Umar ya faɗi haka muhajirun ko a kai ce aje ayi yaki amma an tarawa ba su ce ko ne ba a ban Madina sai maza sun ta ke cewa ashiru alayhi ibadallah ashiru ilayhi ibadallah ku ba ni shawara bayan Allah ne kuke gani wai daga cikin ansarawa sai ta ke to ta kila maza kuma yana son ya ji menene ansarawa da aka faɗa suka ce ya Rasulullah wallahi da ka ce mu kuka cikin wannan kofi wallahi za mu kuka mu ba za mu gaya maka abinda وَأَتُوا بَنُوا إِسْرَائِيلَ اسْتَغْفِرُوا لِلنَّبِيِّ مُوسَى إِنْ أَبْغَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَائِلُونَ مو برامو سے کہتے کہ یہ اوگل کی نہیں سکتے یا کہ مونہ دونے آنا باہا اب ان رامو سے مکشی نے اِذْ أَبْغَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ فجے کہ یہ اوگل کی نہیں سکتے یا کہ مو مامنا سارے تو خدا مریا کی سارے بس تو لا کا عجی یا عجی ایا کی سوال کہ نہ مرا تو اتے تابو دی دعا جب مہاجرون دے انصار اج تو بعد اشارہ ایا کے تے تو ائی تو بکو کہ نہ کوما کہ یا کہ کوما کا تابو دی aka kamu gan ba da ga dama kawai bai ce ayyakin kawai amma sai tawassul to wannan fa kusan duk yakin da manzo sa yayi sai da shawara da aka zo yakin Uhud ya yi shawara da su ai kamar da muka yi bayani mutane nan sun taho daga Makka za su zo su yaki sabon manzo sa a Madina sai manzo sa yayi tara sabon sai ce to Quraishawa sun taho za su zo su yaki mu ke gani mutaya a cikin garin Madina mu dinga ladewa a kurro kurro idan sun zo mu dinga mummutu ruwan kibiya mata da yara su dinga harbo su cikin gidaje ko kuma mu fita mu je mu tare su a bayan gari muna bukar suka ce kai a zauna a garin Madina saboda ku kuya ta ga wara a gari sun je biya ne ko ba su ba muhajirun su Abubakar da sauran sahabbai musamman wanda ba su je yakin Badar ba suka ce ya Rasulullahi abu ne ma ya samu dawo mu abin da muke jira a je a yi yakin ko a fita sai maza su ayi kabiri je ta yi wannan shawara duk da cewa kamar ra'ayin su ya fi karkata zuwa ga a zauna a Madina kamar yadda wasu sahabbai suke fahimta amma kuma ya yadda da wannan shawaran ya je sa rigan yakin sai fito wani ma da ya zo ya ce ya Rasulullahi bayan sun nan tattauna ko dai mun tilar sa manzala ka ba ya ce ya Rasulullahi wataƙila mun tilar sa maka ne ba wannan ba shi ne ra'ayin ba mu fa duk abin da kake so shi za mu yi manzala kuma ya ce ai ba zai taɓa yiwa ga annabin Allah ya sa rigan yaki ya zo ya ajiye ta ba tare da Allah ya kunce da tsakanin sa da abokan gaban sa ba sai an gurza yaki to wannan kaga shine fa fa iza azamta fa tawakkal ala Allah ai shawara ta kare tun a farko yanzu ya riga yayi himman su yayi ne zai yaki sai kuma ne zai ce a ko dai a daina yaki nan sai ya daina wani ko zai ce ko dai a fita sai shiga zai fita wani ma zai ce ko dai to har yaushe kuma shine in ka riga ka himmantu zaka yi abokan ka dogara ga Allah kai ba zaka sake yawa in zaka wata shawara ba kuma ke za a yi abin da ba kuma aka fita sabon ne shi ne a zama ke lokacin da aka zo gazawatul ahzab yakin da ya biyo bayan wannan ke na yakin taron dangi da aka zo jama'a suka abin nan Qurayshawa suka yi taro daga Dafanawa aka je aka haɗa runduna na yaƙi ba a taɓa haɗa irin sa ba duk ƙabilun nan suka biyo su na kafirai sai manzo sun aya ya kama shirya za a yi yaƙi ta ya za a yi yaƙi ne shawarar sahabbansa waya ba da sawala Salman al-Farisi ba balarabe bane shi yace ya Rasulullahi mu a Faris yanda muke idan abokanin gaba suka mana irin wannan za su shigo gari mu muna haka rani ne kaso yanda ba za su iya sallaka su shiga gari ba manzon mu ayyuka a biyo wannan shawara a jiya haka wannan rani haka haka wannan rani sai da suka yi wata guda suna kewayawa a rani suka su sallaka su shiga Madina kaga shawara ne anan ya karba lokacin da aka je yaji Hudaybiya shi ma haka sun Hudaybiya manzon ta kuma je zo kafiran nan sun je sun taru a Makka sun bar ƴaƴansu da matansu a gidajensu manzo sun aje je umra sai ya shafi sabansa ya ce to me kuke gani ko dai mu ya rate mu kakkashe musu matansu da ƴaƴansu nan tunda su ba suna son su yaƙe mu ne mu yi hakan ko kuma mu huce kawai sai da nawa kare ya Rasulullahi mu huce domin mu ba yaƙi ne fa mun zo umra ne wani kashe musu ƴaƴansu da matansu mu manzo sun aje da wannan shawaran sai aka huce yakin da ba a gudza ba ne aka yi sulhu kuma aka ne aka dawo to da aka shawarwari da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da sahabbai lokacin da aka yi wa matar sharri a gazawatul muwaqqit gazawatul bani muttalib aka yi wa matar da sharri akan abin da ya shafi wato ifku shi ne ta yi zina aka mata sharri ta yi zina Aisha manzon Allah ya ce ashiru alayya ma'ashara al-muslimin fi qawmin abanu ahli wa rawu ku ba ni shawara dangane da mutane da suka yi wa iyalai na shirki suka kume su da zina ku ba ni shawara ya zan yi da su ya zan yi da munafukan nan wanda suke ya ta cewa matata ta yi zina ka zo maza ka ce eh ina shawara da sahabban sa ya zan yi da su ina akwai abin da yake ransa amma duk da aka bai zartar ba sai da shawara ke yace na sani ni ban san iyalai na da wani mummunan abu ba ban san bana tuhuma kuma wanda aka ce kai dina da shi ina shi ma bana tuhuma ka safwa bana tuhuma ka kafa kafa ku bani shawara ne kamata me ya kamata ne yace haka nan suka ta baki shawara kowa da abin da yake ba da shawara, sannan haka nan ya shawarci Sayyidina Ali da Usama akan Aisha, tunda bai san gaiko ba, ko Aisha ta yi wannan laifin ko ba ta yi ba bai sani ba, ya ce wa Usama mai kake gani dangane da Aisha in rabu da ita ko in ci gaba da zama da ita, Usama ya ce a karki matar. Yaron gidan manzo Allah ne fa Usama, Usama bin Zaid yaron gidansa ne, ba abokinsa ba ne ba, ba ma kanyarsa ba, yaron gidansa ne, amma ya shawarce shi zai ce maza karke matanka ni ka a shawara karke matanka don ni ba da tuhuman ta da yaron gidan ne, in akwai wani abu na tuhuma zai iya sani ko da manzaran sama bai sani ba. Ya shawarci Sayyidina Ali kaninsa ne yaron gidansa, ya ce ya kake gani dangane da Aisha in ci gaba da yake ta ko in rabu da ita, me ya Sayyidina Ali ya ce, Sayyidina Ali ya ce ya Rasulullah ga mata da yawa ita ka ini mace, wannan shi ne matsalar da Sayyidina Ali ya samu da Aisha wanda ba ta shi. Kaga ya nuna kamar ya rabu da ita kawai kenan, to amma ba za ka ma ya karbi shawara, ka dawo ka bi shawaran sai na aliwa shawaran waya karba shawaran kuka, to shine shawaran fa kenan, wanne baka nazo wanne baka nazo sai ka duba kuma wanne ne, amma ka ga in ilimi ne ai da dina aliya ta kuka mai ilimi, to amma ko shawaran kuka mai kake dai ba shawaran sai na aliwa, to kaga saboda haka karkare ni hankalin mutum ka ce ba za ka yi shawara da shi ba, ko matar ka je kai shawara da ita, kai shawara da ƴaƴanka, kai shawara da ƙannenka, karka ce mata hankalin su rai ne, manzalar kuma yana shawara da matan kuma sai a samu mafita, to kaga wannan aiki ne iri da iri matsalar samari, saboda haka wannan dukkanin sai yana nuna mahimmancin wato ainihin shawara wadda ashabai suka koyi haka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bi ta dace wa amrukum shura bainahum, al'amarin su shawara ne a tsakanin su su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a hadisi na ƙarya, ma khaba man istakhara wa ma najwa man istakhara, man istakhara duk wanda yake ainihin wato shawara, duk wanda yake istikara da rin tare ba mai shawara da gaina dama ba, hadisin ƙarya ne amma ma'anansa kuma haka ne, sai wa manzal fa bai faɗi maganan ba, amma in ka lura ai manzal fa ya koyar da shawara kuma ya koyar da mai istikara, idan za ka yi abu manzal fa yake kai istikara ka ba Allah zaki na kai na fi da raka a duka addu'a na alkhairi ne Allah ya tabbatar maka da shi, in sharri ne kuma Allah ya canja maka mafi alkhairi, in ba alkhairi bane Allah ya canja maka mafi alkhairi, don Allah in kana haka za ka tafi. Ayyadi ne ingantacce wanda jabiri ne kana rasulullah ta tsawai yu'allimuna al-istikara ta kama yu'allimuna suratan min al-qur'an, manzal kuma yana karantar da mu istikara kuma yake ke koya mana sura na al-qur'ani, to kaga duk mai istikara da rai tare yake mai shawara ko ba zai na dama ba, haka ne idan ka dinga shawara cikin al'amarin ka ba za ka yi na dama ba, to amma fa ka san wa za ka shawarta, in kowa kake shawarta kan za ka yi na dama da wani zai zo ka ne, ko dai dama bai tintinti shawaran ba, ba shi ba ahalin abu ba, bai ma san abu ba, kaga zai je maka kwa ba ka je kai na dama, ko kuma mugu ne ya san daidai zai je zo ba ka je kai abin da za ka ci, to ai ka ba da ka shawarta su ne ahlul khibra kuma amintattu aminai, ahlul khibra su ne wanda suka san abun, amini kuma wanda zai baka shawara tsakaninka da Allah, tsakaninka da Allah zai baka shawara, kaga kenan in za ka yi shawara sai dai ka duba mai tsoron Allah kenan ba kowa da kowa ba, kuma ya zo a hadisi ingantacce wanda Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito, manzalar ma ce al-mustasharu mu'taman, wanda ake shawarta amintacce ne, abun amintarwa ne, ina sai sai ka samu amintacce mutum wanda kai da zai baka shawara mai kyau, in bai sani bai sai bai sani ba, to shine wanda zaka ainihin wato shawarta, in kai shawaran kuma idan ka himmantu za ka yi abin sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yana son masu tawakkali, kuma yake wa mai tawakkali Allah fa huwa hasbuhu, duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa, ma'ana zai jiginci al'amuransa zai dora shi akan abin da yake daidai, al'amuransa ba za su dinga zama shirme ba, sai Ubangiji ta'ala ya
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وبنجي تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذن الله يتم كيف باب ودن سير جائب إن كنت فرصة مثلا ودن يأتي saboda ku samu taimakon Allah ba, ku ka samu matsala saboda wani damuwa na ko ta wani zunubi na ku, sai Allah ta'ala bai ba ku nasara ba, amma da Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum babu mai rinjaya ku, wanda wallahu ghalibun ala amri, sai ce wa in yakhdhulukum, idan kuma Allah ta'ala ya tabar da ku bai taimake ku bai kyale ku da wayon ku da dabaran ku, faman dhallabi yansurukum min ba'di to wani da zai taimake ku ba Allah ba wani yake fami da inkari yani la ahada yansurukum min dunika babu wani wanda zai iya taimakon ku ba Allah ba in dai baka samu taimakon Allah ba to babu wanda zai taimake ku saboda kai wani ya taimake ka ma to sai dai idan an hada da taimakon Allah akwai taimakon Allah din al'amari sai taimakon yayi amfani amma in babu taimakon Allah taimakon bai zai amfani ba sai ce wa Allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minin su dogara ga Allah Allah shine mai yi shine mai taimako to ka dogara ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimake ka wannan kamar yadda muka karanta a can baya wa man nadu illa bi indillahi al-azizil halim azizil hakim wato taimako daga wurin Allah ne subhanahu wata'ala mai hikima izza da daukaka da nasara duk tana hannun Ubangiji ta ya taimaka wanda ya ga dama ya saba da wanda ya ga dama ya daukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama yasa wajen Allah ake neman taimako da daukaka ba a wajen wani ba kamar yadda zuwa suratul nisa Ubangiji ta Allah ce alladina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'an wanda suke rikan kafirai wani taimake su ba Allah ba subhanahu wata'ala wani suna neman taimako a wajen kafirai ne suna neman izza a wajen kafirai ne ai izza tana wurin Allah ne gaba daya Allah ce ke daukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ya taimaki wannan ya tabar da wannan saboda haka ku dogara ga Allah ku nemi taimako a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai taimake ku in ka dogara da kanka sai Allah ya barka da kanka in ka dogara da wani sai ya barka da wancan kuma ba abin da zai iya maka sai Allah ta'ala ce
ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
وبنجي تعالى وما كان لنبي بي واقع النبي أن يغل وطعنهم يغلون shine ya saki wani abu da ganima kafin arewa ba zai taɓa yiwa ga annabi sai ce wa man yaqulun duk wanda ya saki ganima kafin arewa ko da yana cikin mayakan ya ci bi ma banda yau mai tiya sai ya zo da abin da ya saka ba da tiya idan ka ne ne ya sauke da ita a kan idan ka tifa ne yana sauke da ita in gurgo ne yana yafe da shi in akuya ne wa tana kuka yana sauke da ita a wuyan thumma tuwaffa kullu nafsin sannan kowane rai a cika masa sakamakonsa ko na alkhairi ko na sharri ma kasabat abin da ya aikata wa hum la yuzlamun ba za a zalunci ba shi ba duk abin da ka gani kai ka jawo kanka Allah da zai zalunce ka ba idan alkhairi ka samu kai kai aiki alkhairin Allah ne ne ka maka da adam in sharri ne kai ka aikata sharrin Allah da zai rubuta maka alhakin da baka yi ba ko ba za ka yi alkhairi ya haramta maka da adam ba wannan ayan an ce ta sauka kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa kamar yadda zuwa cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi wani mayafi ne da aka rinta shi a wajen wa cikin ganima a lokacin yakin Badar to ni daga cikin mutane sai ce la'allaha ko la'alla rasulullahi ta kuma akaza suka ce wataƙila manzon Allah ne ya dauki wannan babu to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan hanyar wa ma kana nabiyyin an yi hul aibda zai taɓa yiwuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaci ganima ba ma ni ba kowane annabi ma wannan ba za ta faru ba ko da aka ce kuma duk wanda ya saki wannan abin da ya shafi ganima to zai dole shi ranar alkiya hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu huraira yake manzala kuma wata ran ya tashi ya ambaci huduli shine satan ganima kafin areba ya girmama al'amarinta yace kada in samu wani daga cikin sahabbai na ranar alkiyama ina dauke da rahumi a wuyan rahumi na kuka wato ya saki rahumi kafin areba cikin ganima to zai zo da shi ranar alkiyama yana dauke da shi a wuyan sai sai kar idan in haɗu da ɗayan ku ranar alkiyama yana dauke da rakumi a wuyansa yana cewa ya rasulullahi aghithni ya manzon Allah ka taimake ni ka taimake ni manzon Allah ya ce sai in ce masa la amliku laka min allahi shay'a ba zan iya mallaka maka komai daga azaban Allah ba ba zan iya ceto ba ba zan iya hana azabar da kai kinan duk wanda ya zo da wani gududi ranar alkiyama to manzo kuma bai zai iya masa komai ba sai ya shiga cikin azabar Allah manzo Allah ce laqad abdaktu kana riga na fitar maka da sako wani kuma zai zo da ainihin doki a wuyansa ya ce ya suna ya taimake ni dokin na kuka manzo kuma ya ce ba zan iya masa komai ba na riga na fitar da sako tun a duniya wanda ya zo da akuya tana kuka manzo Allah ya ce ba abin da zan iya ba duk wanda yake satan ganima kafin a dauke wato buludi ganima kan areba to zai zo da wannan abu ranar alkiyama to ba gani ma ka ko dukiyar gwamnati ka sata ita ma kununi ne sai ka zo da ikrar na hajjiya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ta mace ya ayyuhan nas man ista'malnahu ala amalin fa katamana minhu miqyatan fama faqahu wa huwa kullun ya'ti bihi yawm al-qiyam ya ku mutane duk wanda muka bashi shugabanci Allah ya bashi shugabanci sai ya goye wani abu wanda kimansa bai wuce allura ba ko sama da allura sai ya zo da shi ranar hajjiya zai zo yana dauki da shi akan ranar hajjiya ma idan dini ne ma ka sata na al'umma za ka zo da wannan dini kana dauki da shi akan idan motoci ne za ka zo da su ka dauki da su akan kuɗin kuɗi ne za ka zo da su a tona maka asiri a gaban jama'a shi ke nan manzon Allah ta yi fata wannan maganar mutum sai ya tashi daga cikin an tsara an dan ba shi wani shugabanci sai ya tashi ya miƙe sai manzon Allah ya ce ya ka miƙe sai ya ce a ina ji kana faɗan kaza da kaza saboda haka ka karɓi aikin ka ni ba zan iya ba ka karɓi shugabancin ni ba zan iya ba sai manzon Allah ya ce to yanzu ma zan faɗa duk wanda muka ba shi shugabanci ya sace mana allura ko sama da allura sai ya zo da kira na aljiya in ya ga dama ya karɓi shugabanci ya ga dama ya jefar da shugabanci ba za Allah yanzu allurai nawa ake sata sai dai garkuna kenan ko ko katafiloli ko furotoci saboda haka abubuwa da yawa ga su nan dukiyar gwamnati amma da ita kawai ganima kawai ana ta kimanta to mutum ya sani zai zo da kira na aljiya hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas yace Sayyidina Umar ya gaya masa a ranar Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasu daga cikin sahabbansa sun zo sun same suna cewa fulani shahidu wani ya yi shahada wani ya yi shahada har aka ambaci wani mutum sai manzon Allah ya ce kalla innahu fi nar yace a wannan dan wuta ne ko in fa inni ra'aytu fi fi nar fi ghallatin abunan fi fi abunan fi fi burdatin ghalla na dan shi a wuta a cikin wani burgo wanda ya sake ta wato ya saki burgo da yaki tun kan arewa gani ma kai na da yaki a ciki kila ma zai kawo fiye da burgo da ya sata kawai shi ke nan ya shiga wutar jahannam to da haka shi bai yi shahada ba da sauƙin satan abun gani ma sai manzo Allah ya ce yamna al-qatab ir hasbana li dinnati innahu la yakhudu jannata illa al-mu'minun kaje kai ke da cikin mutane babu mai shiga aljanna sai mu'mini sai bai imani sai mutum a zai wannan ba mu'mini ba ne yanzu kai za ka hararo ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ta kuma aje zai zaki gorko ya zaki gani ma muna su ki ke sa manzo Allah ne ya san shi a cikin wuta bai yi shahada ba sai kuma yake ka gaya musu kuma ba mai shiga aljanna sai mai imani kaga imani ka ne zai hana ka sata a wajen ganima wanda zai samu shahada don Allah zai je sati ganima ne zai sata ma to kaga mutane rashin imani ne yake sa suna satan kudaden jama'a to da ka duk wanda yake satan kudin gwamnati wanda Allah ya bashi shugabanci ko wane ne ya sani sai ya zo da wannan afurana a cikin amma Allah ne zai yafe masa ba don ba dukiyar Allah bane dukiyar talakawa ne talakawa kuwa ba za su yafe maka ba sai ka ji a ranar kiyama in ka ji daɗi yanzu ko za ka je ka sha wahala a can ubangiji ta Allah ya sauke Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكاء فسر من ون الحديث يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا لوء ولا غولة ويعجبني الفأل
وانا حديث ما زال تسمعين اتوا لا عدوى واتو باب رابوة كما اتواني تشيو يزوي رابي واني فما وانا اتواني في باب واني تشيو يزوي رابي واني دا كنسا شي اكان كنسا يتاثيري sai dai idan Allah ya kaddara ciwon ne same ka je same ka saboda hadisin da manzo Allah yake cewa firra minal majazumi firaraka minal asad idan kaga zaki ka gudu ai idan kaga abin da mai ciwon kuturta ka gudu kamar yanda in kaga zaki zaka gudu wannan hadisin in ka hada su guda biyu kaga shine hukuncin shari'a akan abin da ya shafi annoba wato annoba ba ta isa ta yi tasiri da kanta ta kama ka ba amma kuma ka dauki matakan da ba za ka kamu ba ka dauki matakai kar ka je ka jefa kanka kuma a cikin annoban ka kamu shi yasa aka ce kar ka shiga garin da annoban yake shine ma'anar firra minal majazumi firaka minal asad idan aka ce wannan yana da dauke da annoban sai yazo zai hanu da kai sai ka ce a'a ba zan yi hanu da kai ba shi yasa manzo Allah kuma lokacin da yake mubaya'a ai wani kuturu ya zo sai mubaya'a da shi sai ce a'a ka zauna inda kake mun maka mubaya'a to kaga an sani ce in kuma kai hanu da shi din ba lalle ne kuma ka kamu ba domin la'adawa
saboda haka zaka iya da yawa mutane sun yi mu'amala da mai annoban ko bata kama su ba yanzu ba ga wannan coronan ba sai ga mutun ya kama ko matarsa ba ta da shi abokanin sa ba su da shi wanda yake hano da su yau da kullun kuma yana da itan ko ba su kama ba to kaga abin daga Allah ne subhanahu wataala amma bai zai hana kuma ka dauki mataki ba sannan wala tsayarata babu tambi karka canfa wani abu kaje abu kaza yana kaza abu kaza yana kaza wannan ba daidai bane asalin tsayara at-tatayyur ne wato suna abin nan su mutanen jahiliya inda su abu za su taja tsuntsaye ne su kori tsuntsaye sai su yanzu tsuntsayen suka yi gabar akwai sa'a in suka yi yamma kuma ba sa'a sai su fasa niyan abin da suka yi niyan yi to kada su yi wannan sannan wala hamma wato wannan hamman na manta me ne wala safar babu safar safar suka ce shine camping da ake yi abin nan a watan safar shine akwai wata rana ana ce mata ranan larabgana wannan laraba ta karshen safar babu sa'a a cikin ta a kukkulle kaza ayi kaza ayi kaza manzo sun ce la safar babu wani safar kar ku canfa watan safar shi yasa wasu ba sa aure a cikin watan safar abin a cikin watan safar wannan ba gaskiya bane sannan wala gula babu ainihin gula ne ba to wala gulan dai wala gula babu fatalwa fatalwa wani abu ne da ake tsoritar da mutane da shi shine wani abu da ana cewa iska ne to har yanzu dai ba wanda zai iya ga maka menene hakikanin fatalwan wani zai ce maka na ga fatalwa me ya gani sai ce guguwa ta tashi ta tashi ta yi sama wani kuma zai ce maka ya ga wani aljani ne shine me shine fatalwan to ma'ana dai babu fatalwa karka canfa fatalwa ka ce a in an ga fatalwa za a ga kaza ko abu kaza zai faru ko abu kaza zai faru duk wannan ana kore me ana kore canfi ne to amma wasu kuma sun ce kwata-kwata fatalwar ma babu ita a duniya kawai ana tsorita mutane ne da shi wani ya ce salasatun laysa laha wujudu al-ghulu wal-anqa wal-khillu al-wafi abuwa guda uku babu su a duniya shine gaggafa da kuma wato ainihin fatalwa din da kuma dan uwa wanda yake mai yan uwantaka na hakika wato wanda naka nasa ne nasa naka ne to kaga amma kuma laraba sun kawo fatalwa a cikin me a cikin waƙoƙinsu wannan yana cewa abin da murka tana cewa yaqfuluni yaghiddu ghadid al-bakr shudda khinaquhu li yaqfulani wal mar'u laysa biqattali ay yaqfuluni wal mashrafi mabadi'i wa masnunatun zurqun ka anyabi aghwali yitina tan gurnani don na nemi mata sa wai zai kashe ni ya isa kashe ni ne da takobi nake shimfudawa ikon ta da tsinin mashi kaman hakwaran fatalwa ka gano na akwai me akwai fatalwa din kenan wallahi ala akwai ko babu amma nan kaman dodo ne a ce maka ganan dodo zai kama ka ko yaro karami sai tsorita kuma kai ba za ka iya nuna wani abu ne dodo ba kuma dai a ce abun wato ainihin tsoro kawai sai yace waye ujibunil fa'alu fata na gari yana kayatar da ni menene fata na gari shine ka ce insha Allah in aka ga kaza kaza zai kasance insha Allah in dai kaza ne za a samu kaza to fata na gari wannan abu ne mai kyau amma tempi wai in abu kaza ne da a samu masifa kaza manzala kuma yace babu wannan kuma ba a son sa a cikin al'umma sa na'am
sai ce mallam matata ce tayi tazara sai bata yi al'ada ba yace to za ta lura da lokacin al'adan ta ne ta bar yin sallah da azumi ko dai tunda bata gani ba al'adan bata ga al'adan ba za ta yi sallanta da azumi dukka
a tunda bata gani ba al'adan kawai al'adan sai ya zo ne in yana fita shine tana al'ada wata zakatar da sallah da azumi amma ta sha magani ya dauke mata al'adan ta al'adan bai zo ba ai hukuncin ta hukuncin mai tsarki ne tunda babu al'adan kawai barata daidaici wa innan kwanakin ta ce wa ai wannan kwanakin al'ada na ne bara in bar sallah da azumi ba a'a ai al'adan bata zo ba idza shariba hindun bi an tarfa addama an zaman al mukhtar bi tuhri fakuma yace don hindu ta sha magani don ta dauke jinin ta to kamata hukuncin mai tsarki a zamanin da take al'ada din tunda al'adan bai zo ba na'am
sai masu addu'o'i malami
masu bukata addu'o'i suna da yawa Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin